Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku shirin mu na yau Talata daya ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo je Litini yayi kiran da a tsaida duk wani fada a kasar Habasha. Zababban shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana sunayen manyan jami'an da za su mai da hankali kan batun farfado da tattalin arzikin kasar da annobar corona ta gurgunta. Sannan kungiyar rajin kare haƙƙin dan adam ta Amnesty International na kira ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ya saki dakaba masudan ta kudu takunkumin sayo makaman yaki.
Kanan labaran duniyar kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa wata tawagar gwamnatin tarayya karkashin jagorancin shugaban majalisar dattawan Najeriya Sanita Ahmed Lawan ta kai ziyara a ƙauyen Zabarmali domin jajintawa al'umman jihar Borno akan kisan gilla da aka yi wa wasu manoman shinkafa 43.
Gwamnatin tarayya ta dauki mataki tsauraro wanda don a tabbatar cewa irin wannan abin da aka yi a Zabarmali bai sake faruwa ba, kuma sojojin shugaban kasa ya ba su oda na maza-maza su je su nemi wanda suka kashe wayannan bayan Allah.
Wani ayarin jama'an 'yan sanda ta musamman daga hedkwatan 'yan sandan Najeriya da ke Abuja ya isa Sokoto domin bibiyar waɗanda ake tuhuma da hannu a garkuwa da aka yi da wani ba Amurke wanda aka sace shi a jamhuriyar Nijar. Sai dai 'yan sandan sun warware batun karban kuɗi da ake zargin 'yan banga da yi.
Bincike ya nuna cewa ba wai an karba kuɗi ba ne kamar rashawa ba a hannunsu ba, kuma an fito da shi an kirga dalla-dalla kuɗaɗen sun cika.
Bayan haka za mu ci gaba da kawo muku muhawara akan siyasar jamhuriyar Nijar akan shirin tsaka bai wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo je Litini yayi kiran da a tsaida duk wani fada a kasar Habasha a daidai lokacin da Prime Minister Abiy Ahmed ke jinjina ma sojojinsa kan abin da ya kira nasarar su a Mekele, babban birnin yankin Tigray. Na yi magana da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed a yau din nan, inda na yi kiran da a daina fadan da ake yi kwata-kwata a Tigray a shiga tattaunawa, a kuma bayar da damar zuwa ayyukan jinƙai ba tare da wani hadari ba, abinda Pompeo ya rubuta ta kafar Twitter kenan. An kasa iya tantance ikirarin yawan mace-mace da kuma tashi-tashin hankula saboda katsewar na'urorin sadarwa da kuma internet a Tigray tun bayan da aka fara fada. Abiy ya bayar da sanarwar shirin kaddamar da hari kan gwamnatin yankin na Tigray ranar 4 ga watan Nuwamba da cewar hakan martani ne na harin da dakarun Tigray suka kai kan wani sansanin sojin gwamnatin tarayya. Zababban shugaban Amurka Joe Biden je Litini ya bayyana manyan jami'an da za su mai da hankali kan batun farfado da tattalin arzikin kasar da annobar corona ta gurgunta, ciki har da tsohuwar shugabar babban bankin Amurka Janet Yellen wadda za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci baitul malin Amurka a tsawon tarihinsa na shekaru 231. Haka zalika, Biden ya zaɓi Neera Tanden wadda yanzu ita ce shugabar cibiyar cigaban Amurka wadda mallakar wata kungiya ce ta 'yan ra'ayin sassauci ta bincike da yada manufofi wadda ke birnin Washington DC don ta zama daraktan ofishin kasafin kuɗi da gudanarwa. Idan majalisar dattawa ta amince da nadin nata, Tanden za ta zama mace ta farko da ba baturiya ba, kuma 'yar asalin kudancin Asiya ta farko da za ta jagoranci wannan sashen. Biden ya kuma nada Wale Adeyemo, wani dadadden jami'in tsare-tsaren tattalin arziki wanda shine bakar fata na farko da zai rike mukami na biyu a baitul malin na Amurka. Akwai sauran nadan kuma na waɗanda ba turawa ba. Kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International na kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya sake kakaba mu Sudan ta Kudu takunkumin sai makaman yaƙi, tana mai cewa tashin hankali, kuntatawa da kuma laifukan yaƙi da ake tafkawa kan farar hula sun rubanyi har sau hudu a wannan shekarar, duk wada tsagaita wuta da kuma kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da aka yi a watan Fabrairu. Kwamitin sulhun ya kakaba takunkumin sayo makaman yaƙi ma Sudan ta Kudu a watan Mayun shekara ta 2018, wanda ya sabunta shi bayan shekara guda, da kuma a watan Mayun shekara ta 2020. Brian Custer, babban mai bayar da shawara kan tashi-tashin hankula da kuma binciken makaman yaƙi a ofishin kungiyar ta Amnesty International da ke birnin New York a nan Amurka, ya gaya ma shirin Sudan in Focus na muryar Amurka cewa ana buƙatar wannan takunkumin saboda sojojin gwamnati a ta bakinsa ba su amfani da makaman yakin su bisa ƙa'ida. Ya ƙara da cewa akasari su ne maki aikar da kansu.
Kafin Ibrahim mai kawo sauran labaran duniyar, Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya tura wata tawaga ƙarƙashin jagorancin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Ahmad Lawan, don jajantawa al'umman jihar Borno kan kisar gilla da aka yi wa wasu manoman shinkafa guda 43 a ƙauyen Zabarmari da ke ƙaramar hukumar Jeri a jihar Borno. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda.
Wannan tawaga ne da suka shugaban ma'aikatar fadan shugaban kasan, wato Professor Ibrahim Gambari, na mai baiwa shugaban kasan shawara na musamman kan harkokin tsaro, Janar Baba Gana Manguno mai ritaya, da ministocin kasan guda biyar, da kuma mai baiwa shugaban kasan shawara kan harkokin yaɗa labarai, wato Malam Garba Shehu. Sogar sun kuma ziyarci fadar gwamnatin jihar Borno da fadar mai martaba Shehu Borno da kuma ƙauyen Zabarmari, inda aka samu wannan aika-aika don jajanta ma al'umman da abin ya shafa. Wannan daga bisani shugaban majalisar Dr. Ahmed Lawan ya ma manema labarai jawabi game da ziyarar tasu kamar haka.
Ina son in tabbatar wa mutanen Borno akan cewa shugaban kasa ya jajinta sosai, ya yi alhinin wannan abin da ya faru, kuma gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki tsauraru wadda don a tabbatar cewa irin wannan abin da aka yi a Zabarmari bai sake faruwa ba. Kuma sojojin shugaban kasa ya ba su oda na maza-maza su je su nemi wanda suka kashe wayannan bayan Allah su magance abin da ya kawo al'amarin nan, ya tabarbare haka nan.
Shi kuma gwamnan jihar Borno Professor Baba Gana Umar Azlam kira ya soma ga shugaba Muhammadu Buhari da ya kara tallafa al'umman jihar Borno.
And discovered that only factory sum of 45 billion naira was allocated to
shugaba gwamnonin shi a arewa maso gabashin Najeriya su gudanar da wani taro a makon da ya gabata a jihar Adamawa, inda suka duba kasafin kudin baki, inda suka gano cewa naira biliyan 45 ne kawai aka kebewa jihohi shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Shugaba bisa girmamawa da wannan yar kasafin kudin batun zaman lafiya zai iya zama mummunan farki ne kawai a gare mu.
Nobody has ever attempted to provide any compensation to any of us, and that is why when the National Executive Council has resolved for state to constitute judicial commission.
Wannan yana cewa tunda ake wannan kashe-kashe da ƴan kungiyar Boko Haram kan yi al'umman wannan jiha da ma shiyar arewa maso gabacin Najeriya, babu wanda ya taba kawo al'umman wannan dauki. Mu anan ba wanda ya taba kawo wannan batu a zauren majalisa. Yace shi yasa lokacin da Majalisar Tarayyar Najeriya suka yanke shawaran a kafa committee na binciken batutuwan da ya shafi ANSAS, na ki in kafa wannan committee kuma ba zan kafa ba saboda babu wanda ya taba ce daga gwamnatin jihar ko na tarayya a kafa wani committee don binciken irin abubuwan da Boko Haram suke yi da sojojin Najeriya da ma dai sauransu da ma zagun kasa, a cewar gwamnatin jihar Borno Professor Baba Gana Umar Zulum. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla Allah ya sauke a gaida Haruna Dauda. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim Garba dauke da sauran labaran duniya.
To babu makeri, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce ta damu matuka da yadda annobar corona ke ta saurin yaduwa a Brazil da Mexico. Shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gaya wa manema labarai a taron ƴan jarida da ya saba kira a birnin Geneva jiya Litini cewa ina ganin ya kamata ƙasar Brazil ta kai da gaske wajen yaƙi da wannan annobar a can. Ya nuna irin wannan damuwar game da ƙasar Mexico wadda ya ce tana cikin wani mummunan yanayi. Yawan mutanen da suka mutu a Mexico sanadiyar cutar ta COVID-19 ya zarce 100,000 zuwa ranar 20 ga watan Nuwamba, kuma tun sannan kasar ta samu ƙarin mace-mace har 5,000. Kasar Brazil kuma ta tabbatar da mutuwar mutane 172,000 sanadiyar cutar ta COVID-19, inda Amurka ce kawai ke gabanta, wadda ita kuma ta bayar da rahoton mace-mace sama da 267. A halin da ake ciki kuma, kasar China ta baiwa shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da iyalinsa rigakafin cutar corona na gwaji, a cewar wani Amurka manazarci a yau din nan Talata. Yana mai danganta bayaninsa da wasu majiyoyi biyu a kasar Japan da aka sakaya. Hari Kazianis, wani masani kan harkokin Koriya ta Arewa a cibiyar nazarin hanyoyin kare muradin ƙasa da ke birnin Washington DC, ya ce an yi rigakafi ma Kim Jong-un da iyalinsa da ma wasu jami'an gwamnatin Koriya ta Arewa. Babu tabbas game da kamfanin da ya samar da wannan rigakafin ga iyalin Kim da kuma ko an tantance ingancinsa. A ƙarshe, manyan limaman addinin Kirista a ƙasar Girka na kira ga gwamnatin ƙasar da ta maka ƙasar Bulgaria a kotu saboda a dawo ma ƙasar ɗaruruwan kayan tarihi na addini, ciki har da rubuce-rubuce na zamanin Byzantine, waɗanda ƙasar Girka ke zargin 'yan sarakan noƙin Bulgaria ne suka sace a yayin yaƙin duniya na ɗaya. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da babban gidan adana kayan tarihin nan na littafi mai tsarki ko Bible da ke nan Amurka ya amince a makon jiya ya maida wani daɗaɗɗen littafin Injila na tun ƙarni na 10 mamaki ɓata addini ko monastery ta Theotokos Eskosifinisa da ke arewacin Girka. Mayar da waɗannan kayan tarihin babban ci gaba ne, a cewar Bishop Pavlos na birnin Drama da ke arewacin Girka mai kula da makebar addinin. Ya ƙara da cewa, to amma har yanzu fa akwai littattafanmu da sauran kayan tarihi da yawa a faɗin duniya da ya kamata a maida mana su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. A ci gaba da bincike tare da bibiyar waɗanda ake tuhuma da hannu a garkuwar da aka yi da wani ba Amurka wanda aka sace shi daga Jamhuriyar Nijar, wanda tuni sojan Amurka suka kwato shi a Najeriya. Wani ayarin jama'an 'yan sanda na musamman daga helkwatar 'yan sandan Najeriya daga Abuja ya jira Sokoto, inda kuma ya damƙe wasu mutane da ake tuhuma. Sai dai wasu daga cikin waɗanda aka kama aka kuma bayar da su beli sun yi ƙorafi. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Ayarin 'yan sandan ya shigo Sokoto ne bayan bibiyar lambobin wayar da aka yi sadarwa da su lokacin garkuwa da ba Amurken, a inda ya kama mutane 7 a ƙauyen Dambar Dikko da ke ƙaramar hukumar mulkin Ilela. Abdullahi Kaka yana cikin waɗanda aka kama.
Yaron mu an ka kama, sai ya buga waya ya kira mu, yake mu taho ga 'yan banga sun kama shi na mamansuka. Ba amshe shi, amma sun ce in ba amshe shi ba za su wuce da shi. Uku sai mun ka taho. Wadda mun ka taho sai an ce mu zauna har sauranmu su taho da buba da na mata. To da buba ya zaka da na mata babu sauran wani bayani. Kama su ɗaya sun ka yi sun ka samu mota, sun ka ce mu ba su kuɗin beli ko wani 100,000. Mun ba su, amma mun faɗa ma hukuma ta kumara to ta karɓo muna ko an mai da mai da.
Ofishin 'yan sanda na yanki na 10 mai kula da jihohin Sokoto Kebbi da Zamfara ya ce yana sanar da zuwa ayarin 'yan sandan, kuma ya yi aikin sa bisa ka'ida. DSP Bashir B. Musa shi ne kakakin rundunar ta yanki na 10.
Duk wanda aka kama akwai kudaden da aka samu a jikinsu, duk kuma an rajistar ɗinsu as exhibit, saboda ba a sa mutum ga sale da komai a nan gwiwa police station. Bayan an yi haka, human rights suka zo suka cimma AIG suka ce ga 'yan human rights sun ce an karbi kuɗi 700,000. Bincike ya nuna cewa ba wai an karɓa kuɗi ba ne kamar rashawa ba a hannunsu ba, kuma an fito da shi an kirga dalla-dalla, kudaden sun cika, da kansu suka ce ga kuɗi na duk mutane biyun, ɗaya 120,000, ɗaya 46,800.
Haka ma bincike ya nuna cewa akwai wata mata wadda wani dan banga na garin Mammansuka da ke karamar kumulkin Gwadabawa ya karbi naira 100,000 hannunta domin a kaiwa yan sanda akan wannan batun.
Kuma nan take aka bada umarni ga DPO Gwadabawa ya kamo dan bangan ya sa a ansan kudi, kuma an yi bidiyo wajen ansan kudin, kuma an yi bidiyo da hotuna wajen ba matan, kuma duk muna da shi.
Komai hukumar kare haƙƙin bil'adama za ta ce da yake ita ce ta zakulo korafin da mutanen da aka kama suka yi. Halilu Ahmad Tambari shine jami'in kula da hukumar a Sokoto.
Bidiyo in ca ba yan sanda na adana ba, amma mun ce a kawo dan banga in ya an shi kudi wa yaka ba. Sannan kuma yan karo yan mutanen ga an sake su, duk wanda ba da kudi an sake su, in sun kace ba suna ba to wa aka ba kudi sannan wa ka sake abin nan. Dan banga ga shi ka kwance to suspect na mutanen nan da aka kama.
Ita ma kungiyar banga ta jiha ta maganta akan da kamen da kuma karbar kudin wanda aka kama. Abubakar Muhammad AH Minnata shine sakataren kungiyar na jiha.
Mun bi wannan silale mu yi bincike mun ga da cewa ba memba na vigilante group namu. Annan muna kira ga gwamnati kokari a tare duk wani wanda ke kiran dan vigilante wanda ba wanda adda register ta ga vigilante ba.
Yanzu dai wasu daga cikin waɗanda aka kama tuni an wuce da su babban birnin tarayya Abuja, yayin da aka bayar da belin wasu waɗanda bincike ya nuna cewa sa hannun su ga yin garkuwa da ba Amurken bai taka karaya karya ba kafin bincike na gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Gaba sauraro ma jamhuriyar Niger za ku iya sauraren mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wannan shiri.
Lalle da lalle zabubbukan nan insha Allah muna ganin bi iznillahi ta'ala jami'ar Independence tare za ta yi yan kuka.
Inda har an kai zabe kuma zabe na gaskiya to babu shakka za mu dauki mulkin nan, kuma ku kun san da haka nan.
Yau za mu dora daga inda muka tsaya a makon jiya tare da bakinmu Alhaji Asmanu Muhammadu na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin Nijar da Alhaji Muhammadu Meduka na jam'iyyar Model Lumana Africa madagar jam'iyyun Adawa. Kowace daga cikin waɗannan jam'iyyu na ikirarin ita za ta lashe zaben shugaban ƙasa na ranar 27 ga watan Disamba 2020, duk kuwa da cewa akwai babban kalubale a gabanta. Yayin da kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da takardun ɗan takarar Model Lumana Hamma Ahmadu saboda zarginsa da rashin cika ƙa'idodi, shi kuwa ɗan takarar PNDS tarayya Bazoum Mohammed na jiran jin sakamakon wata shari'ar da ta shafe shi, bayan da wasu muƙarraban jam'iyyun hamayya suka maka shi a wata kotun Difa saboda zarginsa da amfani da jabin takardar shaidar zama ɗan ƙasa. Sai a biyo mu a ji yadda za ta kaya a wannan fafatawa. Alhaji, muje maganar tsaro da kuma annobar cutar coronavirus. Ɗan Adawa na ganin za ku yi amfani da waɗannan matsaloli biyu don ku cika ranku babu baka, musamman a yankunan karkara inda watakila su ba za su iya zuwa ba, ku dai cika akwatunan zaɓe da ƙuri'u yadda ku ga dama ku rubuta ku ce kun samu kaza.
Ɗan Adawa nan sai da suka shahe shekara 9 ba wanda ya tafi wurin talaka. Mi sun kasa abin da aka rin talakawa. Misali farjidan Killumana, waɗancan shekaru da aka yi na baya sai da ya shahe su bai taɓa zuwa ba ko gari guda. Ministan ana yi Nijar ya ɗauki jirgi ya tafi Maraɗi, ya ɗauki jirgi ya tafi da Magaram, ya je Agadas. Misali nake baka. Na biyu, kwanan baya-bayan sun yi wannan alƙawari wani kap-kap 2021, bayan sun ƙara sinyatirkinta za a ba su ciya zaɓe, ba su kala, ba su itace, ɗaya daga cikinsu sai ya zage da sahi. Sai muka haɗu da shi kwanni, ni ga 'yan jarida sun ba shi mikro ya ce zai tahi, doka ta ba shi dama ya je ya ga militancin shi ya yi masa formation court electoral ya ce a taya haka nan. Shi ma sai cikin shekara ta 9, shi kuma wanga shekara ta 7.5 shi ma ta cikin gwamnatin. Ya je ya tahi, amma alhamdulillahi ka gane ko, inda muka gode ma Allah al'ummar Nijar yau da sai ce akalla shekara 30 ana demokuraɗiyyar nan, sun san fari, sun san baki, mutanen nan sun yi ikon su jiya lalle da lalle zabubukan nan insha Allah muna ganin bi iznillahi ta'ala jami'ar prince tarayya za ta yi in kukawo hujjar mu kawo kamar yadda fadi da su kasa mun yi ma yan kasar nan aiki shugaban kasa Isu Muhammad da gwamnatin shi yayi ma yan kasar nan aiki kowace kowane wuri 80% cikin mutanen kasar nan garuruwan da babu ruwa an sarwa zaka iske gari garuruwan da aka yi mici village kamar gari guda an yi forage wanda zai ba gari 10 zuwa gari 15 wuta ruwa sannan an sa wuta a cikin gari zuwa gari
kai kana ta cewa kun yi ayyuka da dama wanda kuma su ƴan adawa na zargin ba ku yi aikin komai ba a yadda suke samun bayanai daga talakawa jama'a na korafi sosai da yadda tarayya ta gudanar da mulkin ta tsawon shekaru 10 kama
a Niger kinnan ɗan ƙasa suna suka yi Isu Muhammadu shugaban ƙasa slogan inda suka cewa Isu Muhammadu kai mun gani kuma mun gode wanda yake allusion da cewa Ham Muhammadun nan shi ake jin tsoro yayi ikon mutane jiya sai da ya sha shekara 8 yana prime minister jam'iyyar shi tana iko ta MNSD shi faɗa mana a nurar da shimka da cikin gwada yayin cikin garin yamai a garin su jam'iyyar prince tarayya ta gina CAG na franco arab ta gina CAG traditional parce que mun ga ruwa yana shigo ruwa zuwa livore suna mutuwa mun sa wuta a garin su shike gwada mu ba ruwan mu da zancan wani kazana ko wanci kazaci abinda an bukata mu Niger misali ne bada a wajen su saboda haka yanzu kai hankali na cewa har yanzu ana tsammanin Hamma zai zama dan takara kasar ga in dai ba wata manufa akwai ba wadda ta kanji mun ga wani tsohon general tare da su yana mina san president kin party kinmu da shugaban kasa ma yana cewa an ba shugaban mu nationality shi makai ne hankali shi mun muna burema yana chef d'état major lokacin tanja ya hiddo ya wata magana president de la republique actuel president kin pendant tare a lokacin nan ya hiddo ya bashi amsa in namiji ne ya koma gaya yayi takara ta dan majalisa mu gani in wani abu ne gidan su ko kuma yazo yayi takara ta shugaban kasa kamar yadda general suke takara yau
ina magana ne a matsayin sa na dan siyasa
shi aida ma cewa ni tsohon general ina cewa tsohon general ba san dan siyasa da umba shi kan je ba sai da muka ganshi a hilin kwallo annun da Muhammad Ahmadu
dan ku abin da muka sani kana ji abin da Allah shi ke cewa kuna so ne ku yi amfani da su Mummuni Burayma Canga wata kila dan ku wata hanya ku samu mulki
eh to wannan wani lissahi ne na su su ɗan tarayya saboda kasan sun saba su kira ana aiku da ita saboda Muhammad Isu ya sha kira so da yawa shi ya sani lokacin da shi na adawa na aiku da ita mu ba wannan ne ba annama mu abinda muka yarda da shi demokrasiya ce kuma zabe ke kawa dan haka shekaran nan tara da kun kai muna cikin ta 10 baka ga mun ka tashi hankali ko mu tsagana za ta san saboda mun san akwai lokaci zai zawa na zabe kuma mun san al'umma ta ka zabe in dai aka ce ayi zabe na gaskiya ba mu shakka komai kaga rashin yin adalci cikin kasa shina iya kawo komai an nuna muna misali mu ba 'yan kasa na ba dan wanda duk dan adawa yau ya san da haka nan kuma ku din nan kun san da ana mana abu wanda ba na gaskiya ba amma saboda kuna son ku rike mulki kuna ganin haka ya kamata a tai da kasa kana doka alhaki ne ga banza canga saboda mi kowane na da dama shi in to balle shi yayi retire tana cikin ma aiki mun ga saluje bo mun ga da dadewa so Abdurrahman Saidu mun ga tanje shi da kai ne retire yayi ya dawo ya shiga siyasa kenan in mutum ya shiga siyasa zance na soji ya kare dan mi ba ka faɗan abinda ba zan kai bisa tare dan mi zage-zagen da hakan mutane ko menas and da hakan mutane ba ka faɗi kenan shi shina da izinin shi mai na san mutane wani bai da izinin ya ce mai kalshi
mai duka takamaime a shirye kuke har yanzu kuna akan bakan ku na cewa eh lalle za ku je zabe da irin abubuwan da suka faru
abinda muka ce mace ba mu yarda da court constitutional ba ba mu yarda da sini ba ba mu yarda da code electoral ba amma ai lokacin da an kai arolama mun ce jama'a mutaji ta yi arolama saboda yanci ne na ɗan ƙasa zabe na ɗan ƙasa ne kuma yancin mu ne mu shiga cikin zabe amma ba mu yarda da tsari wanga wanda an kai ba na wanda za a tafi da zabe yau dai Niger kaf gaba dai na yi imani ko ina ka zuciya akai mu mun gaje da tarayya
mutane sun ce sun gajiyar ku a Somalia, kuma za ku ganewa saboda nin garinmu da kake faɗi kai ka san kuna da matsala, kuma saboda mi, saboda ba ku yi ba. 2016 Muhammad Isu da kaina da ya zo kamfani ce ya kun doke ni shekara da na shekara da lalle bai mu komai, amma an gagami ku doke ni zan yi muku. To har wangagami na biyu ba ai ba a Somalia. Don in kun tsaya kun yi fi sabilillahi aiki, ai da duba a kai wanga wuri ba, saboda wanda adda jama'a bai rigima. Don haka kaga mu dan muna da jama'an nan ne, kaga kullum muna kokarin a kwantar da hankalin jama'a, a je a yi zabe don mun tabbatar da in dai har an kai zabe kuma zabe na gaskiya, to babu shakka za mu ɗauki mulkin nan. Kuma ku kun san da haka nan shi ba zumi inda kake faɗi, ko da electoral shi na minister del interior, ai kowa ya gani. A je a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali, a je a yi zaɓe wanda za a respectin al'umma, zaɓen da al'umma ya zamanto shi zamanto shi na za a jaddadawa. Shi ɗai muka tambaye su, amma in an ka ce ba za a yi abu bisa kan ka'ida ba, shi hakkin ɗan ƙasa haki ne. In ka hana mai haki ne, to ka tabbatar da duk wani abu na iya faruwa ba.
Har yanzu kuna shakkun za su iya yin magudi kenan?
Eh, magudi ai tun da sun ta hau iko ba su bar magudi ba har bisa ga yanzu.
Kuma sauraro nan za mu dakatar da wannan muhawara a yau saboda kurewar lokaci. Idan Allah kai mu makon gobe za mu mai da hankali akan zaben kananan hukumomi na ranar 13 ga watan Disamba, wanda ke matsayin wani zakaran gwajin dafi ga jam'iyyar PNDS mai mulki. Yanzu a madadin jagoran shirin Aliyu Mustafa Sokoto da bakinmu Asmanu Muhammadu na PNDS tarayya mai mulkin Nijar da Muhammadu Meduka na Model Lumana Afrika ta ƴan hamayya, ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku sai an jima.
Kuma dalla a gaida malamai, yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo je Litini ya yi kiran da a tsaida duk wani fada a kasar Habasha a daidai lokacin da Prime Minister Abiy Ahmed ke jinjina ma sojojinsa kan abin da ya kira nasararsu a Mekele, babban birnin yankin Tigray. Na yi magana da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed a yau din nan, inda na yi kiran da a daina fadan da ake yi kwata-kwata a Tigray, a shiga tattaunawa, a kuma bayar da damar zuwa ayyukan jinƙai ba tare da wani hadari ba, abinda Pompeo ya rubuta ta kafar Twitter kenan. Zababban shugaban Amurka Joe Biden je Litini ya bayyana manyan jami'an da za su mai da hankali kan batun farfado da tattalin arzikin kasar da annobar corona ta gurgunta, ciki har da tsohuwar shugabar babban bankin Amurka Janet Yellen, wadda za ta zama mace ta farko da za ta jagoranci baitul malin Amurka a tsawon tarihinsa na shekaru 231. Haka zalika, Biden ya zaɓi Nira Tandon, wadda yanzu ita ce shugabar cibiyar cigaban Amurka, wadda mallakar wata kungiya ce ta ƴan ra'ayin sassauci ta bincike da yada manufofi, wadda ke birnin Washington DC, don ta zama daraktan ofishin kasafin kuɗi da gudanarwa. Biden ya kuma nada Wale Adeyemo, wani dadadden jami'in tsare-tsaren tattalin arziki, wanda shine bakar fata na farko da zai rike mukami na biyu a baitul malin na Amurka. Akwai sauran naɗe-naɗen kuma na waɗanda ba turawa ba. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International na kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya sake ƙaƙaba mu Sudan ta Kudu takunkumin sai makaman yaƙi, tana mai cewa tashin hankali, kuntatawa da kuma laifukan yaƙi da ake tafkawa kan farar hula sun ruɓanyi har sau huɗu a wannan shekarar. Duk wadda tsagaita wuta da kuma kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da aka yi a watan Fabrairu.
Masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Cuba Hero Dedoni wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba Yakubu Makeri da na shirya da kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.